sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Ta yau Lahadi 28 ga watan Fabrairu shekara ta 2021, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 10 na safe a nan gundumar Columbia, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarin.
Yan sanda a Myanmar sun bude wuta kan masu zanga-zanga yau Lahadi, inda suka kashe akalla mutane hudu tare da raunata wasu da dama. Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin demokradiyya da aikata laifin Michael Chin yin tawaye. Wani rahoton gwamnatin Amurka na cikin gida wanda jaridar The New York Times ta samu ya ce Habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Idan kuma muka shiga cikin shirin, za ji cewar an samu nasarar kubutar da 'yan matan makarantar gwamnati da ke Jangebe a jihar Zamfara.
To Malam Yusuf, a hakikanin gaskiya an sallamo waɗannan yara, kuma ga yadda rahoto ya zo gare mu shine cewa suna wajen mai martaba sarkin an.
Shin wai me yake kawo ƙarancin man fetur a Najeriya a cikin wannan yanayi da ake ciki?
Abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane. Yanzu muna da mai kusan biliyon 2 a hannunmu. Mutane suna zato, musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa.
Bayan labaran duniya da waɗannan rahotanni, za mu kawo muku shirinmu kamar kowace ranar Lahadi na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkanin mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yan sandan Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a yau Lahadi, inda suka kashe akalla mutane hudu tare da raunata wasu da dama a ranar da aka fi zubar da jini cikin makonnin da aka kwashi ana zanga-zangar a duk faɗin ƙasar kan adawa da juyin mulkin soja, a cewar wani likita kuma ɗan siyasa. Wata mata ma ta mutu sakamakon abin da ake zargi bugun zuciya, bayan da 'yan sanda suka fasa zanga-zangar malamai a cikin babban birnin Yangon, 'yarta da wani abokin aikinta suka faɗa. Myanmar ta kasance cikin rudani tun bayan da sojoji suka kwace mulki tare da tsare zaɓaɓɓiyar shugabar gwamnatin Aung San Suu Kyi da yawancin jagororin jam'iyyarta a ranar 1 ga watan Fabrairu, suna zargin an tafka maguɗi a zaben watan Nuwamba da jam'iyyarta ta lashe daga gagarumin rinjaye. 'Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin demokradiyya da masu fafutuka da laifi guda ga kowannensu na makircin yin tawaye a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa. Masu rajin demokradiyya sun miƙa kansu ga ofishin 'yan sanda a faɗin ƙasar yau Lahadi, yayin da ake ci gaba da kaman 'yan adawar masu rajin demokradiyya. An zarge su da shirya da kuma shiga zaben fidda gwani da ba na hukuma ba a watan Yulin da ta gabata, da nufin zaben waɗanda suka fi ƙarfi a zaben majalisar dokoki. Wani rahoton gwamnatin Amurka na cikin gida wanda jaridar The New York Times ta samu ya ce Habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila a ɓoye cikin yakin da ake a yankin Tigray, na yankin da galibi 'yan tawayen Amhara ke iko da shi a yankin arewacin ƙasar. Jaridar The Times ta ce rahoton, wanda aka rubuta a farkon watan Fabrairu, ya yi bayanin ta yadda za a ga gidaje da aka lalata a ƙauyukan da ba kowa cikinsu, wanda ba a san inda dubban mutanen suke ba. A cewar rahoton na Times, ya gano cewa jami'an Habasha da ƙawayen mayaka daga yankin Mahara mai makwabtaka, waɗanda suka koma cikin Tigray don nuna goyon baya ga Firayim Minista Abiy Ahmed, suna gudanar da kisan ƙari dangi a yammacin Tigray ta hanyar amfani da ƙarfi da tarsasawa. Rahoton ya ce mutane sun gudu zuwa cikin daji ko kuma sun tsallaka zuwa Sudan ba bisa ka'ida ba, yayin da aka tattara wasu kuma aka tilasta musu komawa wasu yankuna na Tigray, a cewar jaridar.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotanmu na farko. Wasu rahotanni na nuni da cewar an samu nasarar kubutar da ‘yan matan nan da mafarautan daji suka yi awon gaba da su a ranar Juma’a da ta gabata daga makarantar kwana ta ‘yan mata da ke garin Jangebe a jihar Zamfara. Na samu zantawa da wakilinmu Sani Shu'aibu Malufashi don jin halin da ake ciki a jihar ta Zamfara.
To Malam Yusuf, a hakikanin gaskiya an sallamo waɗannan yara, kuma ga yadda rahoto ya zo gare mu shine cewa suna wajen mai martaba sarkin Anka, wanda shine shugaban majalisar sarakuna ta jihar Zamfara, wato Alhaji Attahiru Muhammad Ahmad.
Ya zuwa yanzu an san adadin yaran da aka ainihin dawo da su, wanda idan aka duba ba ga cewar a lokacin da aka dauke su rahotanni suna bayyana cewar an dauke ‘yan mata 317. An samu adadin waɗanda aka samu aka kubutar da su yanzu sun kai wannan adadin ko kuwa?
To babu wanda zai iya bada takibin adadin ɗaliban da aka sako yanzu, domin bisa ga al'ada sai shi mai martaba sarkin Anka ɗin ya shiga ya je wajen gwamna ya bayyana mai duk bayanan da ke nan, sannan a ji daga bakin gwamna. To amma muna nan fadar gwamnati mun ga ya zo ya shige. To amma kuma wani abu shi ne cewa shi gwamna shekaran jiya da ya yi mana jawabi ya ce kididdigar da suka yi 'yan makaranta 500 ne, kuma da aka buɗe makaranta bayan hutun koronan nan da aka yi zaman gidan dole ya ɗalibai 317 suka dawo. To a lokacin da aka yi wannan iftila'i ya faɗa wa makaranta aka sace su, an ga ƙididdigar yara 65 waɗanda Allah ya tsirar da su ya kubutar da su, wanda iyayensu suka zo suka ɗauka. Duk da kuma cewa wasu daga cikin iyayen ana jin kila har ma sun riga sun ɗauki nasu waɗanda suka rage kenan, saboda haka ba a da ta'akibi. To amma bisa ga wannan lissafi idan ka bi za ka ga cewa yanzu yara 252 kenan za a iya cewa an ɗauke. Kuma yanzu idan an dawo in aka ƙididdiga su ne za a iya sanin ta'akibin waɗanda suka dawo, amma bisa ga dukkan alamu dukkansu ne suka dawo. Babu dai wanda zai iya cewa ga ranar da za a miƙa su, amma ba sa daɗewa. Don na san wanda ya faru da yaran kankara, farko da aka kawo su cikin dare aka kawo su aka aje su suka ci abinci suka kwana suka yi wanka, daga baya likitoci suka zo suka diba lafiyarsu bayan sun diba.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ya kuma kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi, ƙungiyar Taliban ta buƙaci Amurka da ƙawayensu da su fice daga Afghanistan kafin ranar 1 ga watan Mayu, bisa yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar ta masu tayar da ƙayar bayan ta sanya hannu da Amurka shekara ɗaya ta gabata. Tana mai gargaɗin duk wani yunƙuri na sauya yarjejeniyar ba zai cimma nasara ba. A cikin wata sanarwa da aka fitar ga manema labarai tare da kafe ta a shafin ta na yanar gizo na bikin cika shekara guda da kulle yarjejeniyar a watan Fabrairun shekarar 2020 a birnin Doha na kasar Qatar, ƙungiyar Taliban ta yi ikirarin cewa sun bi kuma sun kasance masu jajircewa fahimtar da ke nufin kawo ƙarshen shekaru 20 na yaƙin Afghanistan. Ta yi kira ga Washington da ta girmama sashinta na abin da ƙungiyar ta bayyana a matsayin yarjejeniyar tarihi. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden a halin yanzu tana nazarin yarjejeniyar da gwamnatin da ta gabata ta tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ta kulla tare da masu tayar da ƙayar baya na Afghanistan, da kuma yanke shawara ko za a janye sauran sojojin Amurka 2,500 daga Afghanistan da rufe yakin Amurka mafi tsawo. Ƙawancen Amurka a ƙarƙashin jagorancin NATO na da ƙasa da sojoji 10,000 a ƙasar. Hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka a hukumance ta bayar da izinin amfani da rigakafin coronavirus da kamfanin Johnson & Johnson ya samar jiya Asabar. Tana mai share hanya ga fara yi wa mutane allura da gobe Litinin. Allurar rigakafin ta Johnson & Johnson tana da tasiri kashi 85 cikin 100 kan cutar mai tsanani ga kwantarwa asibiti da mutuwa daga COVID-19 cutar da coronavirus take haifarwa. A cewar bayanai daga binciken da ya shafi nahiyoyi uku alluran na bada kariya har ma a cikin kasashen da nau'in cutar na Afirka ta Kudu ke yaduwa. Ita dai wannan allurar rigakafin da ake yi mutane sau daya, jami'an lafiya sun dade suna ta dokin samu dan ganin sun hazarta yi wa mutane allurar rigakafin don daƙile cutar coronavirus. Ya zuwa yammacin jiya Asabar, fiye da Amurka miliyan 28.5 sun kamu da cutar COVID-19, kuma kusan 512,000 sun mutu daga cutar, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Hasashen ko za a yi ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya ya sa layin motoci ya fara bayyana a gidajen mai, musamman a babban birnin tarayya Abuja. Ko da yake mahukunta a sha'anin man fetur a ƙasar sun ƙaryata waɗannan jita-jitan da ke kaiwa da kawowa. Ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa muna daga birnin tarayya Abuja.
Cikin 'yan Najeriya ya ɗori ruwa saboda jita-jitar da ta hana mutane bacci na hasashen ƙara kuɗin man fetur. Wannan dai baya rasa nasaba da alamu da suka bayyana daga furucin manyan jami'an gwamnati da ke nuna yiwuwar ƙarin farashin, musamman a makonnin da suka gabata. Malam Aminu Juma da dai ga naune ba jiyo ba, saboda dogon layi da ya gani kuma ya ƙare da sayan man a hannun 'yan bumburutu.
Zahiran naji layin mai na tsaya na shafi 'yan sa'o'i ban samu ba, na je sai bumburutu. Bumburutun nan kuma lita 10 ana sayar da shi 2,500. Haka na siya, saboda haka wannan ya nuna min cewa wannan abin da ake magana akwai alaman gaskiya a cikin shi.
Ko wannan al'amari yana da tushe ne? Bayani kenan da na nemi ji daga bakin mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu, Abubakar Mai Gandi ɗakin gari.
Abinda ke faruwa shine mu 'yan kasuwar mai masu zaman kansu yanzu a laƙiƙanin gaskiya muna cikin ɗaka mai wuyar sani, domin ainihin private depot ɗin da muke sayan mai a gare su sun ƙara ma masu kuɗi. Sa'annan kuma gidajen mai na ainihin NNPC su kuma ba mu iya samun kaya a gare su. Kuma gwamnati ta ce da ta cire tallafi, to su kuma ainihin masu kula da ainihin gidajen mai suna cewa dole sai an sai da mai akan farashin da gwamnati ta basuwa. To ke ga idan muka ce za mu zo mu sayar, to za mu haɗi. Don shi yasa kika ga cewa wasu gidaje mai ba za su iya sayar da wannan mai ba, domin gwamnati ta kaida cewa mai ɗin kada ya wuce naira 167. A halin da ake ciki kuma yanzu muna so mai ɗin har can inda ake sayan shi naira 165 zuwa naira 167. Ke ga ba yadda za a yi ka so kaya ka faɗi ka saida.
Amma kuma duk waɗancan jita-jita da fargaba da hasashe ba su da tasiri, in ji shugaban ma'aikatar man fetur na ƙasa Mele Kolo Kiyari.
Babu wani kamfani da ke shigo da man fetur kasar nan banda NNPC a yanzu, ba wai manya-manyan wata ake kiransu major marketers su ma daga hannun NNPC suke siya. Abin da yake faruwa da ake gani yanzu kamar ana da karanci ba gaskiya bane. Yanzu muna da mai kusan biliyan 2 a hannunmu. Mutane suna zaton, musamman 'yan kasuwa suna zaton za a canza farashin man fetur nan gobe ko kuwa nan kusa. Kuma tunda sun sai man nan da hannunmu, suna gani idan aka canza farashin nan ta tashi sama za su ci riba ɗan karamin riba. Shi yasa yawancin su suka daina saidawa da gidajen man su, wasu suka loda man nan suna cikin motoci, wasu kuma depo-depo da muka saida musu mai su ma da yawan su suka daina saidawa wannan independent marketers da kike kenife. Saboda ba wai ana saidawa manyan 'yan kasuwa ka daina saidawa masu da bambani ba, haka yake ba. Kuma insha Allah hukumomin gwamnati suna sane da wannan, muna biya wannan halin da ake ciki. Amma kuma abin farin ciki shine ba mu da fargaba wannan abun za ta balle, domin muna da tabbacin cewa muna da manna hannunmu. Kuma tattauna da ake da 'yan kwadago irin nan ba a kammala su ba, ana ta cin gaba da ana yin muhawara yadda za a yi a fito da tsarin da duk wani canje-canje da aka samu man fetur, kudin man fetur ba ta wa talaka wahala ba.
Wannan ya nuna kenan babu dalilin firgici da fargaba kan tunanin an ƙara ko kuma za a ƙara farashin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Rashin jituwa tsakanin Fulani da mutanen kudancin Najeriya ya sa hadaddiyar kungiyar fataken abinci da dabbobi ta Najeriya tana nan diram kan yajin aiki na kai abinci da dabbobi kudancin kasar. Har sai an biya diyar mutane da dukiyoyi da aka yi musu asararsu. Daga binnin tarayya, Nasiru Adamu Alhikaya na dauke da karin bayani.
A taro da manema labaru a Abuja, shugaban kungiyar fataken Dr. Muhammad Tahir ya ce an dade ana kashe mutanensu da lalata dukiyarsu a yankin Kudu, amma ba wanda ya jajanta musu ko bin kadunsu akan wannan asarar. Tahir ya bada umarnin hana duk wata mota motsawa da kayan abinci, musamman ma bayan jin labarin masu yunkurin amfani da filin tashin jiragen sama na Malam Aminu Kano don jigilar kayan abincin.
Waɗanda ya zamanto suke ganin idan sun wulakantar da kansu suka wulakantar da rayuwar al'ummarsu, suna ganin za su je kudi rana daya, suna bin dare, suna bin lungu-lungu akan dan saboda kule ko za su je su sayar su yi kudi. Ina jan kunninsu su yi hakuri mu zo mu yi tafiya daya, uwa daya uba daya. Amma fa duk wanda ya zamanto yayi kunnin oshi guda wannan tafiya kuma mun mambuni, to fa duk abin da ya same shi daga yau zuwa gaba abin da ya same shi shi ya jawo kanshi. Saboda haka muna jan kunni sosai da sosai ga dukkan direbobi wanda ya zamanto basu damu da damuwarsu ita ce su yi kudi, basu damu da irin wulakanci da kisan gilla da ake wa direbobi ba. Su kansu direbobin sun fi kowa shiga hadari a cikin wannan tafiya. Daga nan idan ka tashi dinnan, ka tashi daga Adamawa misali, ka zo Taraba, ka shiga Benue, ka shiga Cross Rivers, ka shiga Ebonyi, ka shiga Abia, ka je Imo, har abin da ya kai ka Port Harcourt, wallahi idan ka tashi dan irin wulakancin da kake fuskanta Allah ka dai ya sani. Idan ma wani wuri idan ya zama to kace ma ba za ka ba su ko baka da kudi, kudin ka ya kare, su sauke maka dabba ko su sauke maka wani kayan gonanka wanda za ka je ka nemi abinci da shi. Idan kai magana shi ga na sabisi sawa papalan gonan kasan uban shi ne.
Da yake sharhi kan lamarin, Talman Bauchi Tahir Ibrahim Tahir ya ce yana da kyau yan kasuwar su dakata da tunanin kafa wata babbar kasuwar fataki a arewa.
Tarihi ya nuna tun zamanin Saddauna ta wurin Benue din nan akwai inda aka bude wanda zai zama kamar sansani ko kasuwa na hidiman sayar da shanu da kayan gona. Yadda mutane suke gangara su tafi su je kasashen kudu din nan su je su banda fitina da bala'i da kisa ba abinda ake gallaza musu. Babu lalle babu dole. Ko kuke da kayan sayarwar nan amma kuma sai kun bauti tukunna ku je kuku ku sayar ina aka taba yin haka a duniya. In kana da hajjan ka baza kofar gidanka, duk mai so yazo ya saya, wanda bai so ya bari. To in aka yi haka ina ga shine su waɗanda suke wannan ta'addacin suke tada hankali za su gane darajar mutanen arewa da abinda mutanen arewa suke bayarwa gudumawa a tattalin arzikin kasar nan da rayuwar kasar nan baki daya.
Zuwa hada wannan rahoto, kungiyar na nuna matukar masu aikata laifin a kudu basu daddara sun daina ba, to za su ci gaba da shan miya lami. Nasiru da mai likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa tare a cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke fayyace mana tasirin kafar yanar gizo a rayuwar matasa. To a makon da ya gabata, shirin ya maida hankali ne akan yadda matasa ke amfani da kafafen sada zumunta na Facebook da Instagram da Twitter da WhatsApp da dai sauransu wajen tallata harjarsu, fasaha da baiwar da Allah ya basu. A yau za mu dora daga inda muka tsaya. Musoma da Ibrahim Muhammad Jibrin, ƙwararre wajen amfani da shafukan sada zumunta, ya yi mana ƙarin haske game da ɗimbin alfanun da ke tattare da amfani da waɗannan shafuka, musamman ga matasa da ke neman aikin yi. Malam Bismillah.
Sunana Ibrahim Muhammad Jibril, wanda aka fi sani da Abu Malik, ni mazaunin Jos ne, kuma mai ta'ammali ne da dandalin sada zumunta na zamani, wato social media. Maganar cewa wato abin da ake kira yin sana'a a kafar yaɗa zumunta ta zo ne ta zauna daram. To sana'a ba bada sakamako mai inganci. Saboda ni karan kaina mutum ne wanda zan iya cewa na ci muriyar tsarin social media. Na yanzu haka ina da page da nake promoting din brands da ina da followers na fara da shi kamar wasa, amma ina promoting brands ina da wannan particular page din ba na personal account ba, Facebook page da ina da over 10,000 followers. Kuma wasu sukan same ni domin na tallata musu hajar su, kuma sukan dan bani wani abu da zan nima zan rike kuma na manyan amfana da shi nima. So a takaice dai ina so in ce wannan wani abu ne mai inganci, wani abu ne mai kyau, kuma da idan inda matasa za su dube shi da idan basira, instead of su rinka yin ashararanci ko kuma yin wani abu da bai dace a social media ba, ya kamata su dauki social media wata masana'anta. Domin idan ka duba average social media users din mu suna spending in not less than 2 hours a social media, wasu kuma suna spending 6, wasu 12, wani ma kusan 24/7 yana online, kuma baya utilizing din wannan time din da ya ba ma social media domin ya samu wani alfanu daga gefanta.
To wasu na ganin ana cuta da damfara a waɗannan kafafen, musamman ma ganin cewar mu'amala ce da ba lalle ka san da wanda kake cinikayya ba a zahiri.
Tabbas akwai bata gari da yawa a social media, amma kuma ni ana wa fahimtar shine idan mutum har ya iya fadawa wannan tarkon, to ko baya bincike ko yana da gaggawa ko kuma a san banza ya mai yawa, shi ma din in question. Saboda duk abin da zaka ga ana tallan shi ko kuma yanda za a yaudar mutum ya zuba kuɗi a social media, idan ya hankalta yayi tunani mai kyau ya duba, zai iya gane cewa wannan al'amari ne na gaskiya ko kuma na cuta. Domin ba yadda za a yi kai harka ta kuɗi a social media ko wajenta ba tare da ka iya tantance wannan mutum da za ka yi harka da shi ba. Yana da kyau ya zamanto cewa mutane sun lura ba kowa ba ne, akwai zai refine handle, akwai inda za ka yi ka refine, akwai accounts din da za ka ga ba a yin posting a cikinsa sai bayan wata ɗaya, wata biyu, wata uku. Irin wannan accounts ya kamata mutum ya iya fahimta domin kauce wa wannan ɓata gari da suke damfaran mutane a kafafen yaɗa zumunta. Lallai ya kamata a ce sun iya zama sun fahimci abin da kyau domin su gane da wa za su yi harka.
Madalla, a sha'afa ana tare da shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa da muryar Amurka. Taya za a tantance sahihancin shafi na kasuwanci a shafukan yanar gizo? Mun sake gayyato Ummul Khair Abdulmumin Iliyasu.
To ne ana ganin abin ne a pages na Facebook, kuma page na Facebook idan da kadan page ne zaka akwai mu'amuloli da mutun yayi da mutane da dama, wanda idan kaga mutun yayi magana da wani ya nuna cewa ma'ana kamar yana godiya ko ya sai kaya, to shi ma wanda ya sai kayan zaka iya bin sa, ka duba addresses din su na gurin business din, kai making contacts din ka, ka tabbatar cewa waɗannan abubuwan da aka rubuta a pages din suna nan ma'ana, they are real, ba wai kawai da ka ga mutun yana sayar da kaya kawai ya kaga nuna maka yana sayar da kaya kuma ka tura kuɗi ba tare da bincike ba.
Amma me kin san wani lokaci ana damfara a waɗannan shafukan?
Ni ma an taba yi min da kenan kafin na goge na sanya harkar take. Akwai lokacin da naga wasu kaya abu ake siyarwa na tura kuɗi na akan za a turo min kayan, ina tura kuɗin sai tai blocking ɗina. In fact kamar mata dai na amfani da page in Facebook ne domin ban ƙara ganin ta ba. To daga baya ne sai na fuskanci cewa akwai matsala bin rashin bincike da dai, saboda page in kawai na ga idan sai bayan tai blocking page ina duba sai naga page in ba amma fa wata biyu da buɗe shi ba. Babu wasu mu'amala tsakanin ta da wasu mutane, babu address din business din, babu komai. To daga nan sai na fahimci ashe ban yi dogon bincike bane, shi yasa har na bada kuɗi na a wajen da bai dace ba.
To daga ƙarshe ga shawara da ta bayar.
A shawarce gaskiya idan mutum ya maka tallan kaya a Facebook, yana da kyau kai bincike sosai akan business din. A ana page din ma ya kamata ya bada cikakken bayani na a ina business din yake, a wani gari ne, da address din, da phone numbers, da dai wasu abubuwa haka. Kuma sannan ka bi diddigin pages din, zaka ga interactions din su da wasu mutane. Idan akwai cuta a ciki, ma'ana fraudsters ne zaka gane. Idan kuma ba haka bane ma zaka samu tabbas.
Gabaki ɗaya a nan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. A madadin dukkan sauran abokan aiki, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim nake mana sallama tare da fatan alkhairi.
Mau sauraro, da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
‘ 'Yan sandan Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a yau Lahadi, inda suka kashe akalla mutane hudu tare da raunta wasu da dama a ranar da aka fi zubar da jini cikin makonnin da aka kwashi ana zanga-zangar a duk fadin kasar kan adawa da juyin mulkin soja, a cewar wani likita kuma dan siyasa. Wata mata ma ta mutu sakamakon abin da ake zargi bugun zuciya, bayan da 'yan sanda suka fasa zanga-zangar malamai a cikin babban birnin Yangon, yarta da wani abokin aikin ta suka fada. 'Yan sandan Hong Kong sun ce ana tuhumar mutane 47 masu rajin demokaradiyya da masu fafutuka da laifi guda ga kowannensu na makircin yin tawaye a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa. Masu rajin demokaradiyya sun mika kansu ga ofishin 'yan sanda a fadin ƙasar yau Lahadi, yayin da ake ci gaba da kaman 'yan adawar masu rajin demokaradiyya. Wani rahoton gwamnatin Amurka na cikin gida wanda jaridar The New York Times ta samu ya ce Habasha tana gudanar da kisan kiyashi ga wata kabila a ɓoye cikin yakin da ake a yankin Tigray, na yankin da galibi 'yan tawayen Amhara ke iko da shi a yankin arewacin ƙasar. Jaridar The Times ta ce rahoton, wanda aka rubuta a farkon watan Fabrairu, ya yi bayanin ta yadda za a ga gidaje da aka lalata a ƙauyukan da ba kowa cikinsu, wanda ba a san inda dubban mutanen suke ba. Yau Lahadi, ƙungiyar Taliban ta buƙaci Amurka da ƙawayensu da su fice daga Afghanistan kafin ranar 1 ga watan Mayu, bisa yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyar ta masu tayar da ƙayar bayan ta sanya hannu da Amurka shekara 1 ta gabata. Tana mai gargaɗin duk wani yunkuri na sauya yarjejeniyar ba zai cimma nasara ba. Hukumar da ke tantance abinci da magunguna ta Amurka a hukumance ta bayar da izinin amfani da rigakafin coronavirus da kamfanin Johnson & Johnson ya samar jiya Asabar. Tana mai share hanya ga fara yi mutane allura da gobe Litinin. Allurar rigakafin ta Johnson & Johnson tana da tasiri kashi 85 cikin 100 kan cutar mai tsanani ga kwantarwa asibiti da mutuwa daga COVID-19, cutar da coronavirus take haifarwa. A cewar bayanai daga binciken da ya shafi nahiyoyi uku, alluran na ba da kariya har ma a cikin kasashen da nau'in cutar na Afirka ta Kudu ke yaduwa.
Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya haɗa muna sautin shirin Leonard Sahilu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.